بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باك عنوى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادوا أولا مسلا شيء نتاري البركة مسلا شيء أبو بكر الصديق لكي نمبكر عليك إن قال الله فيها دبان برنجها النصر أولا يمتشيني البركة ناجوماء يو 28 رواتر رمضان شكرا ندبو بياد الذي هدد 40 دعوكو باهي هدى النبي صلى الله عليه وسلم وان دا يدي دي دا 29 رواتر هدو شكرا ندبو بيو دا 20 دبيو أكلم دا الميلادية وانا مجلسي نامو ما تسكين القرآن من جرما نواتر رمضان da kuma za mu rufe shi a yau da izinin Allah madaukakin sarki. Muna tafsirin suratu Ali Imran, kuma wannan shi ne darasi na 19 a tafsirin wannan sura. Mun tsaya a aya na 17. Yau za mu ɗora daga aya na 18. Kafin nan akwai waɗansu tambayoyi da aka rubuta wanda za mu amsa su. Akwai wanda ya tambaya akan sayyidul istighfar, cewa bayan karanta shi da za a yi sau uku safiya da marece, shin ya halasta ya karanta a sujjada yana mai neman gafaran Allah madaukakin sarki da wannan ɗin? Da farko, ba sau uku muka ce ya zo a hadisi ba, hadisin da muka karanta jiya na Bukhari sau biyu ne ko? Da safe, duk wanda ya karanta da safe ya rasu kafin yammaci fa huwa min ahlil janna, wanda ya karanta da daddare kafin waye gari yana da yaqini annabi ya ce fa huwa min ahlil janna. Don haka malamai suna saka shi a cikin azkaru sabah da azkaru masa, kuma sau ɗaya ne ba sau uku, sau ɗaya da safe sau ɗaya da yamma, kaga biyu kenan ko? Ba uku ba kamar yadda shi ya rubuta. Wannan abu na farko kenan. Abu na biyu, karanta sayyidul istighfar bai taƙaituwa da wannan lokutan guda biyu kaɗai ba, amma in kai a wannan lokacin ne kake da garanti na wannan sakamako da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Don haka za ka iya karanta sayyidul istighfar sama da sau biyu a rana, kuma za ka iya karanta a cikin sallanka. Ku tuna, annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya faɗaitar da mu a addu'a a sujjada ya ce waliyakhtar min addu'a'i ma sha, ya zaɓi addu'ar da ya ga dama yi a cikin sujjadarsa. Malamai sukan yi maganganu daban-daban dangane da wannan zabi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar cewa mutum ya zabi addu'ar da ya ga dama. Wadansu suna fadana abin da yawa cewa zaka iya roƙon komai da komai, sawan addu'a din yana daga cikin addu'o'i da Annabi ya koyar ko baya daga ciki, mana buƙatunka. A nan ne waɗansu ba suke ƙarawa su ce zaka iya yin addu'an ko da yaranka ko da ba da larabci ba, wanda mu muna objectin cewa wannan ba daidai ba ne. Sallah ibada ce tauqifiyya, kuma komai nata da larabci ake yi. Don haka a nan ma da Annabi ya ce wal yakhtar min addu'a ma sha, fassara da tafi dace da kasancewar ta ibada ce tauqifiyya shine ka zaɓi daga cikin addu'o'i da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar wanda ya dace da buƙatunka kai a cikin sujjada din naka. Don haka wannan yana daga cikin addu'o'i da Annabi ya koyar don neman gafara Allah madaukakin sarki. Za ka iya karanta a sujjadarka. Mun gane ko? So wannan shine amsar tambayar. Abu na biyu, wannan yana cewa a fassara masa wata aya a cikin suratul naml, wa idha waqa'a al-qawlu alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Ma'anar wannan ayar Allah yana bayar da labari ne na abubuwan da za su faru a ƙarshen zamani, cewa idan har zancen azaba ya tabbata a kansu, ya tabbata Allah madaukakin sarki zai halaka mutane. To idan har duniya ta kusa zuwa ƙarshe, Allah ya ce akhrajna lahum dabba, za mu fitar musu da wata dabba. Wannan dabban tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun, dabban nan za ta yi musu magana da yaran da za su fahimta cewa abin da yasa za a halaka su shine sun kasance ba su da yaqini, ba sa gaskata ayoyin da Allah madaukakin sarki ya turo Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koyar da mutane na wannan alqur'ani. Kenan khurujud dabba sai ne daga cikin alamatu sa'ati al-kubra, manya-manyan alamomin na tashin alkiyama. Imani da wannan wajibi ne ga shi an ambata a alqur'ani. Yayin da muke magana akan al-mutashabihat, mun kawo wannan aya din cewa akwai abin da malamai suke kira al-tashabuh al-kulli, abubuwan da babu wanda ya sani sai Allah madaukakin sarki. To muka faɗi cewa akwai al'amura na gaibo da za su faru da Qur'ani ya bayar da labarin su, na fuzon mun san ma'anarsu. Amma hakikanin abun yaushe wannan dabba za ta fito babu wanda ya sani sai Allah madaukakin sarki. Wace dabba ce? Babu wanda ya san wace dabba ce sai Allah madaukakin sarki. Ba wata aya da ta yi bayanin irin dabba ɗin, ba wani hadisi ingantacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bayani wace dabba ce, sannan da wani yare za ta yi mutane magana. A'a, Allah da ya ce za ta yi musu magana kuma za su fahimci magana ɗin. Tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun, don haka da wani yare za ta yi magana. Wannan al'amura ne na gaibi wanda babu wanda ya san yadda za su faru sai Allah madaukakin sarki. Wannan shine ma'anar wannan aya, wallahu a'lam. Sai wannan yana tambaya cewa akan i'tikaf, yace fita da babban uzuri daga i'tikafin yana rusa i'tikafin kwanakin da kai da ladan ibadan da kai. Allah ya saka da alheri ya maida malam guda lan. Ya ce fita daga babban uzuri, ba musamman ne babban uzurin da yake nufi ba, amma shari'ar i'tikaf ko ibada na i'tikaf in an shiga ba a fita matukar ana cikin i'tikaf din da babban uzuri ko da karamin uzuri. Akwai uzurruka da za su sa mutum ya fita daga cikin masallaci zuwa harabar masallaci, na ya ci abinci ko ya kama ruwa ko ya mama saka masa ziyara kuma saka masa abin shirkiya amma ba zai fita daga gidan masallaci ba idan uzurin ya kai babban uzuri da yake ganin ba zai iya ci gaba da aiki kafin ba to abin da zai yi shine ba yanke itikafin zai koyi ya fita ba sai tsayar da itikafin kana da dama ka kudurta tsayar da itikafin ka a kowane lokaci ka zo da nufin za ka yi kwana goma sai ga wani dalili dole sai ka fita shikenan sai ka aje itikafin Allah ya baka ladan kwanakin da ka yi sai ka fita ka san daga nan kuma ka aje itikafin kenan amma baka kudurci wannan ba kawai ka fita to itikafin da ya baci duk girman uzuranka itikafin din nan ya baci to za mu yi hukunci da cewa dan itikafin ka ya baci ayyukan da kai na ranakun da kai kafin ka bata itikafin din sun rushe ba za a baka lada ba ba za mu iya faɗan wannan ba saboda ba mu da hujja ko dalili akan wannan din amma dai shi itikafin ne ya rushe daga wannan lokacin ba za a kira ka bi itikafi ba saboda ka bar masallaci kuma Allah ya ce itikafi a masallaci ake yi ayat da muka karanta shekarun baya a ayoyin da suke wajabta azumi Allah yana cewa wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid matakar ka bar masallaci to shikenan ka fita daga ibada ta itikafi mana fatan Allah madaukakin sarki zai baka lada na ayyukanka da kai amma idan kana son ka fita ka kudurta fita din ka aje itikafin sannan ka fita ba kawai ka bata shi haka nan ka fita ba tare da ka aje shi ba sai tambaya ta karshe wani yana cewa malam an bid'a na jayayya da mu akan halaccin maulidi in muka ce musu maulidi bid'a ne sai su ce ai rubuta alqur'ani da aka yi bid'a ne to sai mu rasa hujjan da za mu ba su to malam me za ka ce game da wannan so da dama mutane matsalar su maulidi ba ne in aka ce bid'a yawanci mutane suna da rashin fahimtar menene bid'a ce a shari'a bid'a kalma ce ta larabci wacce tana da ma'anarta ta larabci kuma tana da keɓaɓɓiyar ma'anarta ta shari'a ma'anarta na larabci shine ƙirƙira yin wani abu sabo kawo wani abu wanda da babu shi wannan shine bid'a a harshen larabci a shari'a malamai suna bayar da tarifai da dama na bid'a amma wanda da yawa daga cikin malamai suka fi yarda da ta'rifin salima bid'a shine babban malami Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Gharnati al-Shatibi al-Imam al-Shatibi a cikin littafin sa al-I'tisam ruku da littafin Allah da sunnar manzon sallallahu alaihi wasallam wannan malami ne dan mazhabar Maliki dan al-Andalus a cikin littafin sa al-I'tisam yayi ta'rifin bid'a da cewa tariqatun fi ad-din mukhtara'a tudahi ash-shar'iyyah يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل إيشي وتا كن كرريار حنياتي فارريار تفركيني تكن الدين وتا تاي كمادة الدين أما با الدين بجي ما يسا أكيبون وانان تفركيهم ذكيوا دني من yaddan Allah madaukaki zakewa wajen bauta to kunga sai sharhin tarihin nan yake cewa wani abu ne da mutum zai kirkiro wanda ba dalili a kansa a alqur'ani ko a sunna ko a ɗaya daga cikin dalilai da ake la'akari da su wajen tabbatar da abu ya zanto shari'a idan wannan abun ba shi da makama a adilla na shari'a amma fa ana yin sa ne a matsayin shari'a a matsayin ibada wato ana neman lada da wannan abun har ma ya ce ana yin sa ne domin kaiwa makwa zakewa wajen bautan Allah madaukakin sarki. Wannan bid'a kenan cikin ibada. To ana maganan bid'a wanda shari'a ta kore ta soke masu yi, shine bid'ar da mutum zai kirkira ya saka a cikin ibada babu dalili a kitabu ko sunna ko a wani dalili na shari'a. To duk wani abu wanda yake wasila ce, hanya ce na yin wani abu na ibada wanda babu nassin cewa dole wannan hanyar za a bi, idan har yanayi ya kawo an sabunta waɗannan hanyoyi ɗin ba a cewa nan bid'a. Yanzu kamar zuwa aikin hajji, Allah madaukakin sarki yana cewa wa azzim fil nas bil hajji atuka rijalan wa ala kulli dhamir. Annabi Ibrahim Allah ya ce masa ya shelanta ya kira mutane ya zo aikin hajji, in yayi haka za su amsa masa kira, za su zo a kafa, waɗansu kuma za su zo a kowace irin dabba mai amararren ciki. Kunga Allah ya faɗi hanyoyi ne guda biyu ko? Zuwa akan zuwa a kafa da kuma zuwa akan dabba. Kaga wanda ke garin Makka zai iya taka ya ciki ko? To dabba yanzu wana da tafiyan kafa da tafiya akan dabba duk wasa'il ne, hanyoyi ne na wannan, ba su ne aikin hajji din ba ko? Hanya ne na tafiya aikin hajji. To wannan hanyar yana canzuwa da ci gaba na zamani, don haka mutum ba zai ce dole ba zai tafi aikin hajji ba sai a kafa, ko ko a'a ba zai tafi aikin hajji ba sai akan dabba. Shari'a ba ta nufin wannan. Idan yanayi ya canza ta inda za a tafi ne a mota, ko ana tafiya a mota, ko ana tafiya a jirgin sama, yanzu ba za ka zo ka ce ai tafiya a jirgin sama bid'a ba ne, saboda sabon abu ne wanda da babu shi. Waye yake kudurta bautan Allah da hau jirgin sama? Waye yake kudurta bautan Allah da hau mota? Ya ce yana neman lada don ya hau mota, ko yana neman lada don ya hau jirgin sama? Ha, shi ladansa yana neman ladan zuwa aikin hajji ne. Ta yaya zai tafi aikin hajjin? Don hanyar da take mai sauki. Kuma wannan shari'a ta bar irin wannan abu ne, saboda haka bid'a ba ta shiga, ba a siffanta irin wannan da bid'a. Kamar yanzu a masallaci liman shi yake ɗaga murya ta yadda kowa zai ji, mamu za su ji. Idan muryar liman ba zai isa ma mamu ba, sai a samu almuballigh wanda zai wato ainihin jiyar da mutane ko? To yanzu sai mun zo mana da loudspeaker wanda idan liman ya yi amfani da shi kowa zai ji. Yanzu ba za mu ce ai loudspeaker bid'a ba ce, waye yake ikirarin cewa idan ya kira da loudspeaker zai samu lada sama da wanda ya yi da baki, ko shi kansa kiran sallah ɗin? Lokacin Bilal ba sama yake hawa ba, ya kira sallah, mai sa yake hawa sama ɗin? Saboda muryarsa isa ko ina ko? To sai gashi an yi wani abu na harkar duniya wanda yana iya isar mutum mai nesa sauti, sai muka yi amfani da shi a masallaci. Wannan wasila ce, yana cikin sallah? Baya cikin sallah, baya cikin aiki na bauta ɗin. Ko babu wanda yake yin amfani da shi da nufin ya samu ladan amfani da shi ɗin? Mun gane ko? Don haka irin waɗannan wasa'il ne ba sa shiga bid'a. To mu dawo magana da kake yi cewa waɗansu suna cewa ai rubuta Qur'ani bid'a ne. Ya rubuta Qur'ani ya zanto bid'a? Idan Annabi sallallahu alaihi wasallam an masa wahayi, duk lokacin da an masa wahayi, to yana da mutanen da ake kira katabatul wahyi ko kuttabul wahyi, marubuta wahayi, zai kira su ya sa su rubuta. In ya kira zai kira su ya sa su rubuta. Annabi bai bar duniya ba sai da an rubuta Qur'ani gabaɗaya. Wannan bi ijma'in malaman ulumul Qur'an. To ba rubuta Qur'ani yake so ce ba, ana tara shi a waje guda. Yadda aka rubuta ɗin, an rubuta shi ne yana wajen waɗannan marubuta ɗin, sannan kuma kowa yana rubuta na shi dan da farko annabi ya hana a rubuta wani abu ma da zai fito daga bakin sa in ba Qur'ani ba saboda ka daiwa wadansu sun rubuta nasu makaran kansu dan amfani su wadansu kuma annabi ya musu imla'in ya musu shifta suka rubuta bayan sun rubuta da shi su karanta in sun karanta ya tabbatar daidai ne shikenan sai su je su ade wannan rubutu din dan haka ya rabu a wajen masu rubutu ma'annabi da masu rubutu makawunansu Qur'ani ya cika gaba ɗaya a matsayinsa na rubutaccen littafi haka nan a matsayinsa na karantaccen littafi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam to abin da ya faru sabo bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam shi tattara shi waje guda ita ma wasila ce dama akwai shi a rubuce din ai saboda haka wannan wasila ce wanda kuma ma in ma baka da haka ba to tana da asali da take shiga ciki ita ce malaman shi ya kira al-maslaha al-mursala me yasa aka yi wannan cewa mahaddata suna mutuwa a wajen yaki saboda mahaddata a wancan lokacin su ne malamai wanda yafi yawan daukar al-qur'ani to ya dun suna daukar al-qur'ani ne da ma'anansa suna fahimta su ba karatu haka da ka kawai ba a haddace shikenan ba al-qura a zamanin sahabbai sune makaranta kuma malamai kuma sune jagorori dan haka ko a wajen yaki sune a gaba a duk wani aiki na musulunci sune gaba wanda haka ya dace malamai su kasance a kowane lokaci to da aka kashe mutane da yawa shine wannan shawara yazo sayyidina Umar yazo ya ba sayyidina Abubakar shawara hada shi a waje guda to ka kara annabi sallallahu alaihi wasallama yayi mana umarni ma da bugu sunnan khulafa'ur rashidin to kuma khulafa'ur rashidin ne suke wannan da Abubakar da Umar da Uthman saboda haka bai zanto wannan baya shiga karkashin bid'a in fact al-imam al-shafi'i a cikin littafin da ambata al-i'tisam shi ma ya kawo wannan matsala din sannan ya bayar da amsa dalla akai to mu dawo batun maulidin da kake cewa ku kula cewa bid'a wadansu suna cewa ba bid'a ba menene maulid shine taron da ake yi idan lokacin haihuwa annabi ya zagayo ko watan haihuwa annabi ya zagayo a yi taro ko a masallaci ko a filaye ko a gidaje a karanta tarihin annabi a ci abinci a watsa wannan shine maulidi shine abinda malamai suka yi rubutu akai kuma shine tun daga ranar da aka fara malamai suka fara sabani akai da yawa suna inkarin ta cewa bid'a ne wadansu suna cewa ba bid'a bane wannan surar da ambata ita ce malamai da suke cewa halalun to irin wannan surar ne wanda za a taru abinda za a yi za a karanta sirar annabi sannan za a raba man abinda ya sauka na abinci a tashi kuma ana neman lada a wurin Allah da wannan aikin cewa an nuna farin ciki da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an girmama annabi sallallahu alaihi wasallam an tunatar da mutane cewa wannan dabi'u na annabi dan su yi koyi shi amma a watan haihuwarsa mun gane wannan shine abin da malamai suke sabani akai ba wanda za a tara mutane ana rawa ana daga ihu da irin zikirin da Allah bai yarda da shi ba ba inda za a sha kuɗa maza da mata ana abin da bai dace ba ba inda za a haɗu ana shaye-shaye da sunan zikiri ko da wannan ba duk waɗannan munkaratin ka ɗauke su wannan babu musulmi da ya yarda da Allah da zai ce wannan abin ba bid'a ba ne amma wanda ake magana shi ne wannan to bambancin abin da ya jawo saɓani a nan shi ne ƙudurta cewa ana yin wannan don neman lada ba ka yin wani abu ka nemi lada a kansa a zatinsa sai in wani abu ne wanda shari'a ta zo ma da shi yasa malaman da suke halatta din ma za ka ga suna ɗan abin da Ibn Hajar al-Asqalani bayan ya ce babu wani abu a shari'a da ke nuna halaccin wannan sai dawo ya ce kuma to muna iya samo daga kaza da kaza to yawanci kame ne maganar da ta farin jaye ne irin wannan surar maulidin bid'a ce wannan din ma da wadansu malamai suke halarta wanda shine da dama mutane mu masu yi suna yi daga baya kuma suna karkara tunda wani ba zai iya ce wani a'a ba tunda ba abu ne da Allah ya kawo balantana shi a'a an sa masa iyaka in abu ne na musulunci za ka ga an sa masa iyaka idan ka wuce wannan iyakan za a yi maka inkari na lokaci ko na zamani ko na adadi kamar irin su sallah da sauransu amma wannan kowa yana yadda ya ga dama ne dan haka kullum kowa zai ƙara nashi tun daga cewa kuma a bashi ma hukunci na shari'a tun daga cewa mustahabbi ne har wani zai ce ai wanda bai yi ma wanda bai yi ma bai san annabi to mai alakar san annabi da wannan din wanda tunatarwa akan annabi aiki ne na musulmi na kullum kullum wannan in musulmin ƙarai ne yana tuna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kamar idan sha ja hankali a nan wurin ba matsala ce da zamu je mana ta faɗa akai ba matsala ce da ya dace mu fahimci juna akai ba matsala ce da wani zai kafarta wani dan wani yayi ba amma mu kan muna cewa bid'a ce kuma a daina ta amma abinda za a yi a cire ta daga bid'a shine irin abinda su Sheikh Ibn Abd Ibn Baz yake faɗa da irin su Sheikh Yusuf Al-Qardawi cewa mu dauki abin mu kai shi babin maslahal mursala ma'ana mashiriyar lakka akan annabi sallallahu alaihi wasallam eh a watan da aka haife shi din amma ba wai muna neman lada na musamman dan wannan taron ba a sai dai dan abin da zamu ladan mu na koyar da mutane annabi sallallahu alaihi wasallam na sanar da su waye annabi na zaburar da su su yi koyi da annabi na sanar da su haƙoƙin annabi da wato ainihin ba su tsoro kada su yi bid'a a cikin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ya dace a yi shi a koyaushe to amma an yi shi a wannan watan domin munasabar cewa a watan aka haife shi sallallahu alaihi wasallam a zancen mafiya yawan malamai to wannan da dama daga cikin malamai suna ganin shi ne abinda zai fitar da shi daga bid'a kuma ba tare da an yi ƙare-ƙaren da kowa yake ƙarawa a lokacin da ya ga dama ba don haka na farko dai rubuta Qur'ani ba bid'a ba na biyu zance mafi inganci dangane da abinda ya shafi maulidi bid'a ne na uku akwai malamai Ahlus Sunna ne malaman ƙwarai amma sun yarda da irin maulidin da na faɗa muku din nan daga cikin su akwai Sheikh Usman Dan Fodio bai yarda a tara mutane ba amma ya yarda kai a gida da iyalanka shi yasa za ku ga sakkwata ba sa maulidi suna kiran su kadara ba sa maulidi sai daga baya da abubuwa ya zama in baka yi ba ko kana da alaka da gidan sarauta ko waye za a yi maka wani gani-gani su kuma ba su san a musu irin wannan gani-ganin suka zo suna wannan abu akwai malamai waɗannan malamai ne babu wanda ke shakkan ikhlasinsu wanda sun yarda da wannan amma wannan ba shi ke sa shi zanto daidai ba malamai suka yi sabani a ce abu kaza shine dai wanda ya tafi akan cewa wannan abun bid'a ne ire-iren mu kullum muna wa'azi kuma da tattausan harshe ba da faɗa da zagi ba cewa a bar duk wani abu wanda ya tabbata daidai a ce wanda yake ganin cewa wannan abun ba bid'a ba ne to idan zai yi irin yadda malaman nan suka faɗa wanda yake koyi da su sun ce ba bid'a ba ne ba ya yi ci gaba da ƙare-ƙare na abubuwa waɗanda kowa ya yarda munkari ne ba da shi da wanda bai yarda da maulidin ba ma duk an yarda cewa munkari ne to ya yi ƙoƙarin ya bar wannan duk da cewa wannan yana da wahala kamar yadda na faɗa muku da amma ba abu ne na kafartarwa ba wani ce wanda ya yi ko ya kafa babu in banda jahili babu wanda zai ce wanda ya maulidi ya kafarta haka in babu jahili babu wanda zai ce wanda bai maulidi ba ya kafarta ko ya ce masa baya san annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan husuma ce kawai da ake jifan juna da shi wanda bai dace ba matsala ce yar karama da ya dace a tattauna ta a fagen ilimi ba a husuma na kungiyanci da abin da ya shafi ta'assubanci wa malaminka ko majama'arka ba to wannan da yake abin yana da mahimmanci kuma mutane suna yawan tambaya kuma ni ban ma cika magana akan irin wannan ba sai in ta kama don haka mun na gashi ya dan shi mana lokaci amma zamu dan ji ayar ko da mu iya fassara ta gaba ɗaya ba sannan sai mu zamu dora da inda muka tsaya da fatan Allah madaukakin sarki ya mana sako.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
نعم الله مدوكي سركي أنا شوى شهد الله الله مدوكي سركي يا باير دشهد أنه شوى يبدأ الأمر يكين لا إله إلا هو babu wanda ya cancanta a yi masa bauta sai shi shi kadai wal mala'ikatu mala'iku ma sun bayar da wannan shaida wa ulul ilm ma abota ilimi ma sun bayar da wannan shaida Allah ya bayar da wannan shaida yana qa'iman bil qist ayyi bisa adalci la ilaha illa huwa babu wanda ya cancanta a yi masa bauta sai shi shi kadai al-azizu mabuwaye ne shi al-hakimu gani ne shi wannan aya dori ne akan ayoyin da suke tabbatar da kadaitakan Allah madaukakin sarki da cancantansa da bauta a lokaci guda wannan aya muqaddima ce ta ayar da za ta zo a bayanta da Allah ya ce inna ad-dina inda Allahi al-islam wannan aya ta kunshi shaida da yafi kowanne girma daga mafi girma akan abin da yafi kowanne girma Allah madaukakin sarki shine al-azim wanda yake kowa da komai girma to shi yake bayar da shaida nan kuma yana bayar da shaidan ne akan al'amarin da yake kowanne girma ala a'zami mashhud kuma wannan shine la ilaha illa Allah babu wata kalma da take wannan girma sannan Allah ya hada a cikin wannan shaida din waɗanda suka fi kowanne daraja a cikin bayinsa mala'iku da malamai al-imam at-tahir ibn ashur yana cewa wannan ayar shimfada ce ma ayar inna ad-dina inda Allah al-islam saboda asasin musulunci shine kadai ta Allah madaukakin sarki da bayyana wannan tauhidi na Allah madaukakin sarki da kuma tace tauhidin Allah daga kowanne irin nau'in datti yace sannan wannan ayar ta kunshi raddi ma duk wani wanda ya kauce daga tauhidin Allah madaukakin sarki dan haka tana yin shagubin mushrikai da yahudawa da nasara duk da cewa martaban shirkarsu ya bambanta sannan wannan aya tana ƙara tabbatar da abinda wannan surar ta bude da shi ne cewa inna ad-dina ta cewa Allahu la ilaha illahu alif lam mim Allahu la ilaha illahu al-hayy al-qayyum nazzala alayka al-kitaba bil-haqq menene ma'anan shahada Allah yana bayar da shaida magabata salaf sun bayar da fassarori daban-daban dangane da ma'anan shahida a wannan wuri din akwai waɗanda suka ce tana nufin الحكم والقضاء كما لم دعك حكيتو دك المشاهد واتو ألا يا هكنت يا زرتر دوانا شيوا بابو واندي شنشنت أما سبوتاتي شيشي كريك wannan su malamai suka ce tana da son al-i'lam wal bayan wato sanarwa da bayyanarwa wannan su malamai suka ce tana da son al-ikhbar Allah yana bayar da labari mujahid yace haka ma wa qada haka zajjaj yace bayyana shaykhul islam ibn taymiyah haka daliban sa ibn qayyim al-jawziyya da dama daga cikin malaman tafsiri suna cewa waɗannan zantuttukan gaba ɗaya daidai ne domin ba sa shin karo da juna saboda shahada bayar da shaida ya kunshi maganar mai bayar da shaida ɗin da labarinsa kuma ya kunshi sanarwar da yake bayarwa da bayaninsa don haka in an ce shahada ya kunshi martabobi guda huɗu martaba na farko shine sani da kudurta gaskiyan abinda za a bayar da shaida akai da tabbatuwansa yayin an ce wani ya shaida akan kaza mana ya yarda da wannan abun ya kudurta gaskiyan wannan abun saboda ka shahada tana zuwa da ma'anar ilimi anan ne malamai suna fassara faman shahida minkum ash-shahra falyasum ayman alima thubut ash-shahr wanda ya san ya tabbatar da wato ainihin shigan wata to dole sai ya azumi hakanan na biyu mutum ya furta abinda ya kudurta din shi ma ana kiransa shahada ko da bai sanar da wani ba shi ya kudurta ya yi magana da kansa ya furta ko ya rubuta ko da wani bai gani ba wannan shi ma ana kiransa shahada sannan abu na uku shine wannan abin da ya kudurta ya fada ma kansa kuma ya sanar da wani ya bayar da labarin sa ma wani ya kuma bayyana shi ma wani shi ma wannan ana kiransa shahada sannan abu na hudu shine ya lizumta ma wani ya yarda da wannan abin ya umarci wani cewa lalle shi ma ya kudurta wannan abin da shi ya kudurta ya furta ya kuma sanar da shi waɗannan su ne maratib guda hudu na shaida to a wannan aya ɗin malamai suna cewa shaida ya kunshi waɗannan abubuwan guda hudu sai zanto kenan ma'anar shahadar Allah madaukakin sarki makansa da kadaituwa da cancanta da bauta sannan da shahadarsa makansa cewa ayayye ne shi bisa adalci komai nashi adalci ne ya kunshi waɗannan martabar sabobi guda hudu Allah madaukakin sarki ya san haka a karan kansa ya kuma yi zance da haka ɗin ƙarshe muna ta karantawa ya kuma sanar da bayinsa ya koyar da su yin haka ɗin sannan abu na hudu ya umarce su da su yi haka ɗin kuma kowanne daga cikin waɗannan akwai ayoyi da suke tabbatar da wannan din na farko dai mutum walillahi al-masal al-a'la matoki abu a mutum mutum ma bai bayar da shaida akan wani abu sai ɗin abu ne wanda tabbas yana sanar da shi shi yasa Allah ya ce illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun sai wanda suka bayar da shaida da gaskiya suna sane yanan ba za ka iya bayar da shaida akan abu ba sai ka san shi to Allah madaukakin sarki yana cewa ya bayar da shaida akan wannan martaba na ilimi kenan martaba na zance Allah ya faɗi wannan ya furta wannan a littattafansa Allah yana cewa misali wanda shaida da mutum ya faɗa ko da bai faɗi lafazin shahada din ba amma yayin magana da abun ana cewa ya bayar da shaida قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم وكاو شهدونكم لسكي باير دا شهداء معنى سنة فدن شوى ألا يا حرم سوانا وانا باير نفس السنة أم فاني لفزين شهداء باني نمبا أقباء القالي أكي مكان أبا فإن شهدوا إن سكي فرت هكذا فلا تشهدهم تكيكر كفرت وانا تهربسوا هكذا الله يا فدي أبدا مشركي سكي فلادا قندا الله نمو من الأقيدة وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا الله يتشي أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون مشركي سنسنيا ملائكو ولن تسكي بايني أوجان الله من رحمة su sun mata jinsi sun ce mata ne su saboda suna cewa su ayan matan Allah ne Allah yake a shahidu khalqahum sun shaidi halittan su ne ta tuktabu shahadatuhum za a rubuta shaidan su kun ga ai ba cewa suka yi man shaida ba ha sun fada ne don sun kudurta wannan sai suka yi magana da shi to anan kashi Allah madaukakin sarki ya fada mana cewa ya bayar da shaida cewa babu wanda ya cancanta a yi masa bauta sai shi shi kadai dan haka wannan ma ya shiga ciki haka nan yadda Allah yake cewa ya ayyuhallazina amanu kunu qawamina lillahi ku qawamina bil qist shuhada'a lillahi walau ala anfusikum kenan mutum yayi ikrari akan kansa ma Allah ya kira shi shaida ma'ana ya fada shi ni nayi abu kaza wannan ya zama shaida haka nan wato koda bai amfani da lafazin shaida ba to wani lokacin ana amfani da shi kamar yadda sahabbai yazo a hadisi hadisin ma'i falamma shahida ala nafsihi arba'a marratin rajamahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa lokacin da ma'i ya bayar da shaida akan sa kun ga ai ba cewa yayi na bayar da shaida cewa nayi ba a yayi ikrari ne kawai to mutum ya faɗi abu a karan kansa shi ma shaida ne haka kamar yadda yazo شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين حكى سيدنا عبد الله بن عباس كشوا شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس يتشي متى نير دردو أورينا سنباير دشيدا wanda kuma na fi yarda da shi a cikin su shine sayyidina Umar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sallah bayan sallah asuba har sai rana ta bullo haka nan bayan sallah al'asr har sai rana ta fadi kun ga sayyidina Umar ba cewa yayin shi na bayar da shaida ba sai ba shi labari saboda ka bayar da labari yana shiga cikin shaida ko da ba a furta shi ba don nan ne suke cewa malamai sun yi ijma'i da kafiri zai zo ya ce لا إله إلا الله محمد رسول الله ما ترى ده يا شيء وأن أشهد أن فرقم با يا مسلم ده إجماع ما لم ين من قالكوا شيء تما حديث عند النبي كي فلين شوا أن أمر شيء يا كم تاني هر شيء سمع ده شيء ده وان حديث يعني نزوير أمرك حتى يشهد يا زود حتى يقول لا إله إلا الله كنا أقول ما تبعنا نوات عينهم بياني na sani akwai martaba na wato ainihin bayani shi ma bayani din almai suna ce nau'i biyu ne bayani da zance da kuma bayani a aikace bayani na zance din wanda wannan kowa ya sani Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin littattafansa anan ma gashi muna ta karanta la ilaha illallah da samai mai tuwa a wannan sura din sannan a aikace kuma shine dalilai da Allah ya baza a halittu baki dai wanda suke tabbatar da cewa babu wanda ya cancanta a yi masa bauta sai Allah madaukakin sarki kenan halittun Allah gaba daya suna bayar da shaida wannan aikin Allah ne a aikace cewa babu kamar yadda Allah yake cewa sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq zamununa musu alamumin mu asasanin samai haka nan a cikin halittan kawunan su su kansu har tabayyana gare su cewa wannan alqur'ani gaskiya ne wanda ya kunshi magana akan cewa Allah madaukakin sarki shine shi kadai wanda ya cancanci bauta sai martaba ta karshe shine martabar lizumta wa mutane su yi imani da wannan kuma Allah yayi umarni a wurare da dama a alqur'ani mai girma cewa kan abota ta mamu sai shi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah ay amara Allah ya umarni cewa kan abauta dama kowa sai shi haka nan wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn innama huwa ilahun wahid Allah ya ce kada ku dauki ababan bauta guda biyu a sani dai abun bauta wanda ya cancanta shi kadai ne Allah madaukakin sarki kuma umiru illa liya'budu Allah mukhlishina lahu ddin haka nan la taj'al ma'a Allah ilahan akhar wa la tad'u ma'a Allah ilahan akhar ga sunan barjik alqur'ani mai girma Allah madaukakin sarki yana umarni da cewa kada a bauta sama wani sai shi to wannan shahadar da Allah ya ce yayi ya kunshi waɗannan martabobi din guda huɗu sai Allah ya shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wannan shaida din sai Allah ya ce mala'iku ma sun yi wannan shaida shaidan mala'iku yana iya daukan waɗannan martabobi din guda huɗu yana iya daukan martabobi guda uku martaba na farko sun san haka martaba na biyu su ma suna furta la ilaha illa Allah martaba na uku su ne ƴan sako da Allah yake ka yake turo su su zo su sanar wato suna bayar da labari haka kenan ko sannan martaba na hudu in mun ce sun shiga ciki cewa su ma suna yin umarni saboda su ne jakadun Allah madaukakin sarki da suke daukan wannan umarni zuwa ga mutane cewa a bauta sama Allah sannan ulul ilmi ma'abota ilmi malamai irin su wanda Allah ya ce ar-rasikhuna fil ilmi wanda suka yi zurfi cikin ilmi su ma suna bayar da wannan shaida su ma da wannan martabubin suna da yakini a zukatan su ce babu wanda ya cancanta a masa bauta sai Allah sun sani sannan suna furtawa suna faɗin la ilaha illallah ko afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah annabi yace mafi salalan abinda na surata ni da annabawa da su daga bashe ni gaba dai shine wannan kalma kalimatu tauhid kalimatu shahada kalimatu ikhlas la ilaha illallah to ma bauta ilimi suna surata wannan annan ma bauta ilimi malamai suna sabani wa ake nufi ma bauta ilimin shari'a shine magana mai inganci ana kuma wata ilimin shari'a su waye farkon masu shiga masana ilimin shari'a su ne annabawa sannan magadan su ne wanda Allah yake girmama anan ya haɗa shaidarsa da shaidarsu Allah madaukakin sarki ya ce waɗannan sun bayar da shaida su ma a waɗannan martabobi guda huɗu malamai su suke koyar da mutane la ilaha illallah kuma suke tsaya baiwa tsayin daka cewa lallai mutane kada su yarda su kauce daga la ilaha illallah suna bayyana wa mutane menene bambancin tauhidi da shirka su tsoratar da mutane kada su yi abinda zai faɗar da su shirka ma'ana suna lizumta wa mutane su tsaya akan tauhidi waɗannan shahada da martabobi guda huɗu ɗin Allah ya ce shi ya bayar da wannan shaida mala'iku ma sun bayar da wannan shaida malamai ma sun bayar da wannan shaida kunga wannan girmamawa ne Allah ya kawo waɗannan abun halittar sai ce abinda ya shaida akai su ma sun shaida akai in an samu wani wanda bai shaida akan wannan ba yayi riba ko yayi hasara yayi riba ko yayi hasara to babu hasara dai a duniyar idan sa shi yasa muka ce ayat tana shagube ma mushrikai da waɗanda suke bautata ma wani ba Allah ba to malamai suna cewa wannan ayat ta kunshi abubuwa guda biyu ne wanda wannan shine bangare na farko da Allah ya bayar da shaida akai bangare na biyu shine Allah ya bayar da shaida akai cewa shi tsayayye ne bisa adalci komai nasa adalci aikin sa adalci hukuncin sa adalci shari'ar sa adalci umarnin sa adalci ne hannun sa adalci ne kaddarawan sa adalci ne sannan kuma gudanarwan sa da halittun sa adalci ne wala yadhlimu rabbuka ahada Allah baya zaluntan kowa inna allaha la yadhlimu mithqala dharra Allah baya zalunci ko da gurgudan wato komayya ne fiskalar zarrafin. Allah ya saukar ya halicci sammai da ƙasa ne da adalci. Allah ya aiko manzanni ne da adalci. Ya aiko littattafai ne da adalci. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qist. Allah ya halicci sammai da ƙasa ne domin ayi adalci. Ya halicci mutane ne domin su tsayar da adalci. Kuma yayin mutane umarni su yi adalci akan komai har zance in za ku yi wa idza qultum fa'dilu walau kana ذا قربى. Kamar yadda na faɗa, akwai maganganu da yawa a ƙarƙashin wannan ayar tana nuna falalan malamai. Ibn al-Qayyim ya faɗi cewa wannan ayar tana nuna falalan masu ilimi har ta hanyoyi guda 14. Za mu faɗi wannan a haɗuwanmu na gaba a tafsirin bayan Ramadan insha Allah. Da wannan ne za mu aje alkalami mu ce sadaqallahu al'azim. Mana roƙo Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lada na wannan hidima da muka yi ma alƙur'ani tun farkon shigan wannan wata har zuwa yau. Mana roƙonsa duk abin da muka faɗa wanda ba daidai ba, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana ya kuma datar da mu da gane daidan domin mu soki kuskuren da daidai ɗin. A irin wannan gaba mukan yi tambayi ne akan abubuwa guda biyu, wato abin da ya rage mana a wannan wata. Na farko nuna godiya ma Allah maɗaukakin sarki ta hanyar fitar da zakan fidda kai. Alhamdulillah koyaushe ana bayani akan wannan wanda a yanzu ya zanto sanannen abu, zai wahala mutum yana zama a gari ko ma a ƙauye a ce bai san zakan fidda kai ba, bai san yadda ake fidda zakan fidda kai ba. Sai dai kullum tambayin da muke yi shine lallai a fitar akan kari ta yadda wanda ba shi da komai in ya samu a ranar zai iya sarrafa ya ci kafin ya tafi idi. Na biyu ya zanto an yi amfani da abu mai kyau. Komai za ka bayar sawa'un ya kai abin da kai kake ci ko bai kai abin da kai kake ci ba a gidanka, to ya zanto ka tsaftace shi ka ingata shi kada ka kai shi da dattinsa ta yadda inda kai za a bawa sai ka rantsi da kafin ka karɓa. Na uku abin da na sha maimaitawa a nan wurin shine cewa abinda malamanmu suke faɗa a mazhabar malikiya cewa wajibi ne akan mahaifi ya cire ma ƙananan yaransa waɗanda ba su da kuɗi, idan suna da kuɗi a cire musu daga dukiyarsu. Yanzu ana samun samari da yawa, mutane sun ɗauka cewa sai sun yi aure ne zakan fidda kai ke hau kansu, ba sai ka yi aure ba. Kuma shiyarwa yana wajaba akan mahaifi ne maɗa kafin ɗan nan ya balaga, ya dace a ce ya koya masa sana'a zuwa lokacin da zai balaga ya zanto yana cin gashin kansa. Bayan balagarsa ciyar da shi mustahabbi ne in bai ci, amma ba wajibi ne. Suna cewa wajibin shi ne a ciyar da shi har zuwa lokacin da zai balaga, mace kuma har zuwa lokacin da za a yi mata aure. Don haka yana da kyau ga yaran da suke da sana'a. Yanzu akwai waɗanda ba su da aure ma suna aikin gwamnati, akwai waɗanda ba su da aure suna da sana'a, suna sa credit na 5,000 a waya, suna subscribing don su shiga WhatsApp, su shiga Facebook, su shiga Twitter, su shiga Instagram, su shiga wane ne da sauransu, 5,000 a wata, 10,000 a wata. Wanda za a fi zakatul fitr za a sayar da shi da su 5,000 kai 5,000 ba. In ka fitar da sa'i na shinkafa ko da shinkafar da ta fi kowace tsada ne, mutum zai fitar ma kansa bai zai kashe 5,000 ba. To waɗannan yana da kyau a koyar da su su fitar da zakan fidda kai domin su samu wannan tarbiyya na nuna godiyarsu ga Allah maɗaukakin sarki a aikace. Hadisi Abdullahi ibn Abbas ya nuna mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faranta wannan zakkan ne don ya zanto tsarki ga mai azumi na kurakurai da sana'iwa ya afka a cikin lokacin azumansa, sannan kuma dan ya zanto ciyarwa ga talakawa wanda ciyarwa kamar yadda muka faɗa dabi'a ce ta masu jin tsoron Allah ta mummunai ya dace a koya ma yara tun suna kanana to ina kuma mutumin da ya samarta ya balaga kuma yana da shi dan haka ba dole bane iyayensa su cire masa ni ina bayar da shawara a koya masa ya fara da kansa ba sai yayi aure ba wannan a dunkule abinda nake jawo hankali kenan a abinda ya shafi zakantar da kai sai abu na biyu abinda ya shafi shi kansa bikin Idi wanda shine ibada ta biyu da Allah ya dora mana a ƙarshen Ramadan malamai suna cewa waɗannan ibadodin sun Allah ya ambace su a cikin walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun tashkurun din nuna godiya din shine bayar da wannan zakantar da kai shi yasa ma aka sa shi akan kowa za a fitar da shi ma kowa kowane musulmi matakar yana da rai babba ko karami mace ko namiji sannan takbir din kuma shine kabar bari na Idi ma'ana a fita a girmama Allah a tafi Idi wannan shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni kowa da kowa ya fita kuma waɗanda za su tsaya gadi ba saboda barayi ko abin da ya kamata haka kowa ya tafi Idi to muna ƙara jawo hankalin mutane cewa lallai a kimta a tafi Idi nan in ana tafiya Idi akwai ladubba da yawa da mun sani na zuwa Idi abinda nake jawo hankali akai ne shine wannan idan an fita za a tafi Idi kabar bari ake ba hira ake a hanya ba shi yasa ba an fi so a tafi a kafa an ba wajen yayi nisa bane saboda yanzu za a yi kabar bari nan da yawa da Allah ya ce wa takabbirullah ala ma hada ba wata siga kayyadadde da yazo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma an samu sigogi mabambanta daga sahabbai da tabi'ai duk wanda mutum ya dauka yayi ya wadatar sannan abu na biyu shine bikin musulunci biki ne na ibada wasa da zamu ziyara da zamu addu'o'i da zamu yi wa juna duk mu kudarta bauta muke dan Allah ne ya san kenan ba rana ne da mutum zai yi sharholiya ba ba rana ne da mutum zai almubazziranci ba ba rana ne da mutum zai alfahari ba ba rana ne da mutum zai sabo ko ya bari wanda ke karkashin sa ya saba ma Allah ba malamai suna cewa sabo ranar sallah yana nuna cewa ba a karbi aikin mutum ba a watan Ramadan alama ce ta cewa mutum yayi ta zama da yunwa ne a banza alama ce ta cewa mutum yayi ta hana kansa bacci ne a banza ya zanto ana gama Ramadan ya koma ayyuka na sabo dan haka mu kula da kawunan mu mu kula da iyalan mu da ƴaƴan mu su tsaya a iyakokin Allah madaukakin sarki wajen bikin sallah sannan muna kira ga mahukunta da jagorori na tsiyayen Idi a taimaka sai da duk wanda ya zo Idi zai yi sallah cikin kwanciyar hankali hakan ko yana tabbata ne idan an tsaftace filayen Idin nan sannan kuma an saka amsakuwa ta yadda in asalin filin ya shiga waɗanda suke waje-waje ko suna gefe za su ji kiran sallah so da dama mutane sukan zo a waje ya cika sosai su tsaya a can gaba ba za su ji sallah ba sai dai su ga mutane an idar da sallah lallai duk wanda suke da haƙƙi na wato ainihin tsara sallan Idi ana ce su kula da wannan a samu amsakuwa masu ƙarfi ta yadda duk wanda ya zo Idi zai samu ya ji wannan kiran sallah wannan zai sa su samu lada mai ɗimbin yawa Allah madaukakin sarki ya tabbatar musu a ya tabbatar mana da ganin haka din daga ƙarshe muna yin godiya ta musamman ga mutane da dama da farko bayan godiya ma Allah madaukakin sarki muna godiya ma iyayenmu anishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir bata ɗimbin goyon baya kamar yadda na shafaɗa muku a nan wurin goyon baya da muke samu daga iyayenmu musamman mahaifinmu na zaburar da mu bisa wannan aiki na addini da karantarwa musamman yakan bar waɗansu abubuwansu shi ma ya zo dan ya saurari wannan karatu wannan yana sa mana ƙarfin gwiwa kuma a lokaci guda yana ƙara wa mutum natsuwa ya san mai zai faɗa kada ya shiga cikin abubuwan da bai dace da karatu ba to wannan gaskiya abu ne wanda muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ƙara musu tsawon rai ya kuma ƙara albarka a rayuwarsu da zuri'arsu. Na biyu, muna yin addu'a ga waɗanda suka yi sababin kafa wannan wuri ya zanto wuri da za a zuwa ana sallah kuma ana wannan karatu. Na farko dai shine wanda ya gina wannan wuri shine Alhaji Sufyanu Bage, muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ya ƙara masa wadata, ya ƙara masa ikhlasi cikin ayyukansa da yake ma addini, kuma ya ƙara bunƙasa masa dukiyarsa, ya tabbatar da shi masa wannan turba. Mun samu labari bai ji daɗi ba, muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ya bashi lafiya. Sannan sai waɗanda suka yi sanadin zuwa nan wajen bayan shi ya gina wannan waje, ya tuntube su ko sun tuntube shi ga wanda za su kawo a matsayin liman. Wannan ina maganan sarkina Alhaji Mustapha tare da abokinsa babban amininsa shugaban jama'atin Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna, wato Alhaji Abdullahi Gindau magayakin lafiya. Waɗannan su suka yi sababin zuwa ranar wurin, suka yi convention ɗina in zo in bayar da gudunmawa wasa-wasa yau wajen shekara goma, kusan shekara goma kenan ina gani, na'am, ko shekara tara, shekara goma sha ɗaya da buɗe masallacin nan 2013 ne ba, shekara tara kenan. Ɗan shekara tara da buɗe wannan masallacin. To kuma alhamdulillah, kuma har yanzu suna bayar da goyon baya na abubuwan da muke a wannan masallaci, kuma suna nuna jin daɗinsu na abubuwan da ke gudana a wannan masallaci har lokacin da masallaci ya zo cewa an ba ni limanci a masallaci na university. Abubuwa da suka ɗan faru na cito na bari ma gaba ɗaya, wannan ɗin suka dawo suka ce a'a ba mu yadda ka bari gaba ɗaya ba, ka tsaya ka kula, ka kawo wanda kake ganin shi ne zai zama liman nashi, a kawo na'ibi Sufyanu a ba shi liman shi. Aikin da muke a nan tare muke da shi kuma ya san tsarin da muke gudanarwa, suka ce in wannan shi ne zaɓinka babu damuwa za mu yi shi. Bayan mutane da dama sun yi ta bin shi shugaban cewa suna so abin ya zanto wallahi musta'an kamar wani neman mulkin duniya, ana kama kafa ana wani abin limanci wanda ni na ɗauka hidima ce na addini ba abu ne da za a yi munafasa a kai ba. To haka nan dai har yanzu suna bayar da goyon bayansu da gudunmawansu gudanar da wannan waje da muka mayar da shi mu a matsayin santa ba wai kawai wajen sallah ba. Shi yasa muka bude makaranta muke karantarwa iri-iri wanda muka ce za mu ci gaba a kai insha Allah in ba abin ya fi ƙarfinmu ba. Sannan ma'aikatan wannan masallaci tun da aka fara sun kasance masu himma wajen hidima ma wannan masallaci, tun daga kan su waɗanda suke sallah don bana nan da shi Sufyanu ɗin wanda yanzu ya zama shi mai liman, da kafin shi akwai Malam Ahmad wanda shi ne limamin RTV, sannan ga malam akwai wani Malam Muhammad wanda shi ne farkon ladaninmu, sannan ga Abuya, sannan ga Malam Bala Malam Usman wanda na sha faɗa cewa yana daga cikin jigogi a wannan masallaci saboda ƙwazonsa da ƙoƙarinsa da yanayin yadda ya sadaukar da shi ma a rayuwarsa na hidima ga wannan. Sannan ga masu gadinmu sun daga kan waɗanda suka rasu, mun yi masu gadi a nan wajen guda biyu sun rasu, da ma waɗanda suka bari duk sun ba mu haɗin kai wajen gudanar da wannan masallaci da wannan santa, sannan da wanda suke nan yanzu. Duka waɗannan ba abin da za mu ce musu sai Allah ya saka musu da alheri. Sannan ku da kuke zuwa masallacin nan don raya masallacin nan, sawa'un masu zuwa sallah na kamsu salawat da waɗanda suke zuwa juma'a, yadda masallacin nan ke cika ranar juma'a abu ne da ke nuna kabul a wurin Allah Maɗaukakin Sarki. Mutane daga ko'ina suna cincirindo su samu sallah a wannan masallaci. Haka nan wannan karatu duk da cewa